This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Jama'ai sun ce an ga jinjirin wata a daren Lahadi kasar Saudiya, inda ake da wurare mafi tsarki a addinin Musulunci, wanda ke nuna yadda za a fara azumin watan Ramadan ga da yawa daga cikin musulmi biliyan 1.8 a fadin duniya. Watan Ramadan mai alfarma, wanda masu ibada ke kiya abinci da ruwa daga fitowa alfajir zuwa faduwar rana, yana nuna lokacin yin ayyukan addini da haduwar dangi da bayar da kyaututtuka a fadin duniyar musulmi. Ganin wata a daren Lahadi yana nufin Litinin ita ce rana farko ta azumi. Tashar talabijin ta Saudiya ta rawaito mahukuntan kasar sun ga jaririn wata. Ba da jimawa ba, kasashen Laraba da dama na yankin Gulf da Iraki da Siriya sun bi sanarwar don tabbatar da cewa su ma za su fara azumi a ranar Litinin. Shugabannin sun kuma yi tasmusaya sakonnin taya murna cewa an fara watan azumin Ramadan. Sai dai akwai wasu kasashe a Asiya da tekun Pacific kamar Australia da Brunei da Indonesia da Malaysia da kuma Singapore za a fara watan azumin Ramadan a ranar Talata bayan kasa ganin jinjirin watan. Oman da ke gefen gabas ta tsakiyar yankin Larabawa ta kuma sanar da cewa za a fara azumin watan Ramadan a ranar Talata. Kasar Jordan ita ma za ta fara watan azumin Ramadan a ranar Talata. Azumin watan Ramadan na bana ya zo ne a dare lokacin da rikicin yankin gabas ta tsakiya ke ci gaba da ruruwa sakamakon yakin da Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza. Hakan ya haifar da fargabar cewa rikicin na iya haifar da tarzoma fiye da iyakokin da ake fama da su a yanzu. Sarkin Saudiya Salman ya yi nuni da yakin Isra'ila da Hamas a wasu kalamai da aka yi wa jama'a bayan sanarwar watan Ramadan. 'Yan sanda a Najeriya sun ce wasu mutane ɗauke da makamai sun kutsa kai cikin wata makaranta a arewa maso yammacin Najeriya tare da yin garkuwa da yara 15. Harin ya zo ne da misalin ƙarfe 1 na safe agogon ƙasar jiya Asabar, kimanin sa'o'i 48 bayan an sace ɗalibai kusan 300 a wani yanki na daban na yankin da ke fama da rikici. 'Yan bindigar sun kuma yi awon gaba da wata mace guda, in ji 'yan sandan. Sace ɗalibai a makarantu ya zama ruwan dare a yankin arewacin Najeriya da ke fama da rikici musamman tun bayan sace 'yan mata sama da 200 da masu tsatsauran ra'ayi 'yan Boko Haram suka yi a shekarar 2014 a ƙauyen Chibok na jihar Borno, wanda ya girgiza duniya. An tura tawagar 'yan sanda domin neman ɗaliban. Rashida Hamza tana cikin wani hali na fitar da rai. Dukan 'ya'yanta shida banda guda ɗaya na daga cikin ɗalibai kusan 300 da aka sace daga makarantarsa a yankin arewa maso yammacin Najeriya mai fama da rikici. Har yanzu tana cikin firgici bayan kwana biyu bayan 'ya'yanta masu shekaru 7-18 sun tafi makaranta a cikin karin Kuriga, sai dai kawai wasu gungun 'yan bindiga suka yi awon gaba da su. Satar mutane da aka yi a Kuriga na ɗaya ne kawai daga cikin manyan sace-sacen mutane 3 da aka yi a arewacin Najeriya tun a ƙarshen makon da ya gabata. Lamarin da ke nuni da matsalar tsaro da ta addabi ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a Afirka. Rashidat fata kaɗai take na 'ya'yanta su dawo gida. Wasu mazauna garin sun ce tuni fatansu ya dusashe cikin fargaba kan makomar matasan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin ruwan sojin Amurka ɗauke da kayan aikin gina sansanin wucin gadi a Gaza na kan hanyarsa zuwa tekun Mediterania. Jirgin da ya fara tafiya kwanaki 2 kacal bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin ƙara kayan agaji ta ruwa zuwa yankin da aka yi wa ƙawanya, inda dubban ɗaruruwan Falastinawa ke fama da yunwa. A halin da ake ciki kuma, yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza ya ci gaba, inda aka ce akalla Falastina 22 ne suka mutu a wasu harhare biyu da Isra'ila ta kai cikin dare zuwa yau Lahadi, daren yau Lahadi. Daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara, ciki har da wani jariri. Biden ya yi kakkausar suka ga Isra'ila kan yadda take gudanar da yakin, yana mai cewa dole ne ta ƙara ƙaimi wajen hana kashe fararen hula. Yau Lahadi, rundunar sojin Amurka ta ce ta gudanar da wani aiki a ƙasar Haiti domin jigilar ma'aikatan ofishin jakadancinta daga ƙasar. Sannan ta ƙara da cewa dakarun Amurka na ƙarfafa tsaron ofishin jakadancin, yayin da ƙasar ta yankin Caribbean ke cikin halin ƙaƙanikayi. Wannan aiki dai shine na baya-bayan nan da ke nuna irin matsaloli da Haiti ke fuskanta, yayin da tashin hankulan 'yan daba ke barazana ga durƙusar da gwamnati, tare da janyo dubban mutane tserewa daga gidajensu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matasharmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin ƴaƴanta, katta ma tunanin mata na da miji ko waɗanda mazan su na da rai, kasu sa ido ma mazan su kula su duba kaman su kadai ne. Ki yi da karfinki da kokarinki, zaki ci nasara.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴawana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul.
Mata kuna kokari, yau ina ce da ku buldoza.
Kallabin mu ta mako, wata mace ce da su dauki matakan inganta rayuwarta da ta iyalinta tare da dagewa ta nemi ilimi ko bayan aure da haihuwa. Za mu kuma dora akan nazarin da muka fara makon jiya kan cin zarafin 'yan aiki da ke kara muni a kasashen Afirka da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu dora a tattaunawa da muka fara makon da ya gabata kan batun cin zarafin 'yan aiki da galibi 'yan mata ne kanana da iyayen ɗakinsu mata ke gasawa aya a hannu, duk kuwa da fafutukar nemar wa mata da kananan yara 'yanci. Yau ma muna tare da barista Aisha Abdu Muhammad, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna, da Ruqayya Dan Lami, uwa kuma mai ɗaukar ma'aikata, sai kuma Aisha Ibrahim Sa'id, jami'a a ma'aikatar jin ƙayin al'umma da walwala da jin daɗi.
Malama Aisha, akan samu wani yanayin da ake ga yaran saboda azabar da suke fuskanta daga gidajen waɗanda suke ma aiki. Zaki ga yarinya duk da bata san kila hanyar ƙauyensu ba saboda ƙarancin shekaru da wayewa, zaki ga ta bazamo ta shigo titi. In aka tambaye ta ma sunan ƙauyensu, wata ba za ta iya ce miki ga ainihin sunan babban ƙauyen nasu ba sai na can cikin dajin. To zaki ga ba kuna iya sa kuna samun irin waɗannan yaran ana kawo.
Ina samu. Kwai san da aka taba santan wata yarinya tana gadari a titi. Aka tambaye daga ina take, tace daga gidan aiki take. Yoshi kika zo amma ta iya fadin daga Kano take. Amma Kano ina bata san ina wani layi
da zai ba.
Iya wata daji ana Kano. Me ya faru kika gudu? Ai matan da take mu aiki ne take mata duka. Shine ta gudu ta ga ba za ta iya ba, aka tsinta tana kwana akan hanya. To da aka tsinto ta sai aka invite an NAPTIP da bincike dai har suka gano aka dauko agent din ashe ma suna da yawa ba ita kadai bane sun fi su 10 kuma dukan shekarun su bai wuce 12 ba daga zuwa aiki aka fara dukan su to da muka hada su da su sai aka samu aka kira ita agent din sai ta aka ce ta nuna inda iyayen nasu suke sai aka dauke su aka tafi da su aka mai da su aka ce kuma su rubuta wanda cikin iyayen cewa ba za su kara barin yaran su fito ba tun da shekarun su bai kai inda za su je su yi aiki a wani wuri ba
kuma da ma'aisha kin ma faɗi wannan shekara 10-12 akwai wanda suke kasa da shekara 10 ma
zuwa 10 ana
kawo su aiki to irin wannan yanayin kina ganin akwai doka da za a iya bi wanda zai iya hana ci gaba da cin zarafin su saboda wani dabara ne masu agent din suka ci sukan dauko su ne sai su yi kaman duk ƴaƴan su ne a saka su a moto a taho da su wanda da yake da community tana kamawa kuma akwai dokoki da suke amma bai hana su yi wannan dabara su taho da su kaman wata da na tattauna da ita ce mun ta yi tunda yanzu sun gane cewa gwamnati ba ta yadda da suna ganewa idan an ɗebo yara da yawa tunda kusan kawunan su daya sai suka ce to sai su kira sai su gaya wa iyayen su taho da S su da kansu cikin birni ke ce kawo ɗan ke ka zo wurin da
su ba zo sai su tare su
har gida su kuna agent su kawo yarinya kin ga ai ba ga agent tana tafiya
ba
ita ne tunda sun shigo cikin birni ta rarraba su gidan su fa gaskiya ki ganshi a cike yake jiya mun yi kokarin zuwa mu je mu binciki mata masu yin wannan agent din amma saboda tsoro garin mu suke kamar ai su iyayen da duk muka yi kokari mu ba su kwanciyar hankalin cewa mu kawai muna son yi rahoto ne akan abun sun kiyarda
akwai case din Precious ne ko mai sunanta ni na manta sunanta ta NNPC din nan wanda matan gidan ta azabtar da ita to an kai wannan case in court so da aka kai case in court ita matan an kama ta aka imprisoning dinta da yake a NNPC take aiki sai aka yi yarjejeniya kuma akwai certain amount da ta ba yarinya
wato na kudi haka
aka bude ma yarinya account da kudin saboda ta ci gaba da karatunta ta wannan kudin dama iyayen ba wai kudi ne da su ba aka bude wannan account din aka sa uwar yarinyan aka sa su biyu su ne
wato an dai wannan an sa tabiya diya
tabiya tabiya
to amma
kuma aka hukunta ta ai ta yi
prison ta zaman gidan jari
aka kuma hukunta ta
to irin wannan ai labari ne mai dadi wanda da zamu samu yawaitan haka akwai wanda za su jawo kansu kunni da kansu cikin kansu a irin azabtar wanda ake Malbarakaya a matsayin ku na wanda suke daukan yaran aiki kusan gidaje dai ɗaiɗai kuyi musamman a birni daki shiga baki ga wata ƴa aiki take ba ya Allah mai karamin shekarun ne ko kuma magidanciya to irin na kananan yara din da kuke gani me kike gani yake faruwa a rayuwar su
a gaskiya akwai su saboda akwai wanda karamar yarinya ce aka kawo ta wurin aiki to wanda take ma aikin in har za ta shigo mata daki sai ta salama su bakwai sannan ta ansa na farko kenan in kuma za ta gaishe ta sai ta ce momi ina kwana sai ta yi so uku sannan ta amsa
kuma tana ji
dan saboda azaba dan dai a kunta maka saboda talauce maka yawa idan tana zaune ko in ta bai da kafa ta ce a ja mata yarinyan nan sai ta yi awa biyu tana jan kafan nan in ta ce mun dauke mun riga ta ki ninki sai ta juye kayan da ke cikin akwatin ta ko jakarta gaba daya sai a canza musu ninki saboda dai kada yaro ya huta abinci ko ga lokacin da za a ci abinci sai lokacin da ta ga dama za ta bata abinci kuma abincin da ke aka dafa da ke kitchen din ta ba iya cinyewa duka gidan ba su iya cinye wannan abincin ta bata abincin da zai ishe ta ba wai fa babu bane idan kuma mijin ya zo yana mata fada me yasa take mai yarinya haka kaza sai ta ce ai san ta kake in ba san ta kake ba ina ruwanka za ka zo kana magana
wato lokaci magidantan maza magidanta suna son su kawo dauki matan ne ba sa ba da goyen baya duk da yake an ci ciwon
yamace in kuma aka hadu da namiji jajirtacce a gida daga fa karfin gidan shi in kika fara kawo wannan a ranki dan yana cewa ki daina zalunci kaza da sauransu kina nuna cewa yana neman ta ne ko yana son ta to ni kuma kin bashi lasin da zai ce shi kuma yayi alƙawari wallahi yarinyan nan ko shekara nota sai ya jira ya aure ta dan ya ga ya zaki
To bari mu koma ran barista, yawanci akan samu kamar yadda kika ce waɗanda suke cin zarafin kila mahar an kawo su gaban shari'a. Amma akan samu akasin shari'an tana daukan
lokaci
mai tsawo. Inda misali wanda bai da ƙarfi ko kuma zuciyarsa ba ta da ƙwari yakan haƙura, yace to a kashe magana nan shi bai iya haƙura. Shi me yasa tsarin shari'an aka yi ta inda zai zama kafin a yanke mu wanda ake zargi yayi cin zarafi ko ta hanyar fyaɗe ko cin zarafi na bayyana ma'ana kila an azabtar da mutum ne yake daukan
lokaci ba
da yake ya mace ne aka yi ma kuma kila mai karamin shekaru tana neman a bi mata haƙinta amma sai dau shekaru ana ta zuwa kotu sai sun gaji sun abin nan bisa tsarin doka ya kawo
ana yin haka ne saboda akwai wanda za a kawo shugaban hukuma ba shi yayi ba bai yi ba to shi yasa dan dole ne a tantance a yi dalla dalla abu a hankali shi yasa yake daukan lokaci ita zata zo zata bada nata evidence shi ma zai zo ya bada nashi zai zo ya fitar da kanshi in wani ma in yayin ma zai zo zai ce ma bai yi ba to za a bashi dama kuma ya yi magana akan cewa ya nuna cewa bai yi ba ita kuma za a zo a bata dama ta nuna cewa shi yayi wannan abin
to duk wannan
shi din ne to shine yake daukan lokaci kuma kin san cases din da suke gaban alkalai suna da yawa shi abin da yasa yake daukan lokaci kenan saboda zaki ga alkali kila yana da case ya fi 100 kuma zai ji su duka so za a sa wannan a bashi rana to ka dawo rana kaza za a ci gaba to shi yasa yake daukan lokaci kuma sai an tantance an tabbatar haka din ne kafin a zo a bada verdict gashi nan ana nuna su ma a social media ko ga mata an ma yara rado-rado
a baya
an musu dukan tsiya mata duk su suke yin wannan
wata yar miji ce
akwai wata ita wannan aduwanta ne da aka sa mata wuka aka a wuta aka mammanna da ya daddaye
azaba kala-kala
azaba kala-kala kuma mace ce
mace uwa
mace ita ta yi ma yarinyar nan wannan ga sanan kullun ana kawo
wallan fa
sis kala-kala
to a tunanin ku me yasa matan ne suke aikata irin wannan abu kuma ga ayya mata
ni sun naga kamar rashin
mugunta ne
kuma da rashin hukunci da
ba a hukunta ba
amma in an hukunta wata
akwai wata wanda
ba ta kawo wata ba za ta yi ba kuma
yau yana ce da ku buldoza na ba ku suna buldoza na aikin gida idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa mata na ba ku suna buldoza na aikin gida idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa
masu kula da lamura na cewa daukar matakan ba sani ba sabo da kuma tauna aya don tsakuwa ta ji tsoro za su taimaka wajen dakile wannan matsala da fatar kalliban da ke sauraron wannan shirin za su dage damtse wajen ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma kafin mu sallama da bakin namu akan wannan batu za mu nemi sanin waɗanda alhakin cin zarafin 'yan aikin nan ya rataya a wuyansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na zahiri idan ana so a taka wa irin waɗannan matan birki kada ku bari a baku labari kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata bace ce da ta kuduri aniyar inganta rayuwarta da iyalinta ta wajen neman ilimi ko bayan da ta yi aure da kuma ta fara haihuwa waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabinmu ta mako
sunana Mrs. Sarah Dalut ni ce shugaban mata na Krista a Plateau State ni dai an haife ni a Plateau State a Yalwan Shandam local government iyaye na sun zo sun zauna a gun annan nayi girma nayi primary school dina a RCM primary school Yalwa nayi secondary school dina a gun na zo ni University of Jos nayi diploma in banking and finance na zoni kuma na HND in business administration at Plateau State Polytechnic yanzu dai I'm a professional accountant nai exams na accounting at Nigerian College of Accountancy call so I am a certified national accountant
to dai keke accountant ne menene kike gani nasarorin da kika samu ya zuwa yanzu a cikin hulɗa da kike musamman na fannin aikin ki
to a fannin aiki na gaskiya naga hannun Allah da na fara na gama diploma sai na samu aiki da Equa a Equa ina gefen finance Allah ya taimake ni tun ban yi aure ba na fara wannan aikin har na zo na yi aure a ciki kuma ina ci gaba sai Allah yana dada bani daukaka daga kashiya har aka zo aka kai ni accountant. Ina ganin hannun Allah, kuma Allah yana taimako na da kuma abubuwa da yawa har a cikin iyali duka.
Da yake kin yi batun iyali, yaya kike hada wannan karatu da iyali da aikin banki har da sauransu da sha'anin da ya shafi kudi wanda yake da matsala sosai?
Ai mace, biyin mataimakiya yana da kyau a yanayinmu na yanzu. Ki samu kina da abin yi, kina tallafawa. Idan bakin yi haka bane akwai damuwa. Ubangiji ya taimake ni da ƴaƴa ma da ya bani. A haka ina zuwan aiki, ina dawowa in dubi gidana, ƴaƴa ɗaya ɗaya hudu Allah ya bamu. Da haka ina taimakon mai gidana, ina tallafawa yaran nan ana ta tafiya, in ya kasa a tanan sai in tallafa mishi tanan tun ma ba gefen kuɗi ba. So abinda muka yi ta yi
ke. Mai gida ya baki goyon baya ke.
Mai gida ya bani goyon baya da yaddan shi in yi aikin Ubangiji, da yaddan shi in yi aikin office da ina yi, kuma ina samun nasarori domin a gaskiya yana min addu'a kullum yomi, kuma yana bani goyon baya.
Akwai waɗansu kalubale da kika samu a cikin gudanar da aikin ki ko da a cikin iyali ne? Bari mu fara daga iyali. Waɗanne kalubale kika samu a cikin iyali tun lokacin da kika fara girma har lokacin da kika kai wannan matsayi?
To kaman a iyali da na fara samun yara, hankalina ya koma kan yara na. Idan na fita na bar ƴaƴa gida, hankalina na gida. Tun ma ba ka bar ma dan mai riko ba. Kafin dawo gida, aikin dai gashi nan zuciya na gida. Yaya aka mun da yara? Wannan kan na samu kalubala, amma Allah ya taimake ni. Mai gida na kuma wani lokacin kafin ki shigo gida yana so in kai ya riga ki shigan gida. To a yanayin fannin aiki na wani lokaci ina wuce karfe hudu. Because tun ma ba lokacin da aka dan ban masayi, dole ne ne ina kula da wannan fannin. Wani lokaci karfe hudu ina office, kuma kin san shanin maza za su so kina gida. Zai so ni ne in dafa abinci. Yawwa, idan har bai samu haka ba ki ga dan kun sura fuska, amma kuwa sai dan kun dan da murya sai ki ga ya amince a haka. Waɗansu kalubalen kenan, amma Allah ya taimaka.
Amma cikin ƴaƴan nan ba wanda kika samu ya fandare saboda kila a ce kullun mama bata zama kullun a cikin gida tana yin abin da ya kamata, ba wanda ya fandare a ciki?
Allah ya taimake ni a cikin hudun nan duk suna kan hanya, kuma na san ba iyawa na bane, ikon Ubangiji ne. Wani lokaci fa a wurin aiki karfe 12 break zan gudun dawo gida. Tun ma lokacin da suke hutu long vacation, nakan dawo gida da rana in tabbatar suna gida, in tabbatar me yana faruwa cikin gidana. Wannan kan nayi shi sosai da sosai. Taimakon Ubangiji suna nan akan hanya dukkansu.
To na san tarbiyyar ƴaƴa yana da wahala, kuma na ga cikin ƴan kwanakin nan banda aikin office kina aiki a tsakanin mata. Me kike faɗakar ma matan nan ne wai?
Gaskiya ina faɗakar da mata su dubi gidansu da kyau. Ɗaya, mai gidanki. Biyu, ƴaƴan nan Allah zai tambaye mu tarbiyyar da muka musu, me muka koya musu. Tsoron Ubangiji farko. Tashi da safe ki tadda ƴaƴanki ku yi addu'a, ki sa musu muryoyi masu kyau galgadi wanda zai taimake su a cikin rayuwansu. Idan yaran nan sun tashi da waɗannan kalamai da kike basu, da taimakon Ubangiji zaki ga sun tsira. Na yi waɗannan kuma na ga ya taimake ni. Ko da yamma kafin mu yi bacci na kan shiga ɗakin yaran nan in zauna da su, mu yi taɗi in ce musu aya yau ne ya aka yi ne a aji, me ya faru yau, sai mu yi tatsuniya da su. Especially ƴan matan muna haka da su. To Allah ya taimake ni, muna kan tafiya. Godiya ga Allah.
To da yake anan kula da ƴan mata, idan kika duba abubuwan da suke faruwa a yanzu musamman na tashi-tashen hankula, me kuke yi domin tabbatar da cewa matasa musamman da yake su ne suka fi shiga wannan, an horar da ƴaƴa matasa maza da mata ta yadda za su fahimci illolin da muke samu idan aka shiga wayannan rikita-rikitan da muke gani?
Gaskiya ni ina faɗakar da mata, iyaye mata hakkinmu ne. Idan kin ga yaro ko yarinya ta bauɗe gaba ɗaya, ke uwa ki tambaye kanki, yayu akwai wani ɗan loophole, akwai inda baki cika ba? Kullum kuma muna wannan magana ko a cikin coci ko a cikin anguwa. Kamar ni a anguwanmu muna da ɗan group namu na mata. Kowane farkon asabar mukan haɗu da matan nan, sai mu yi addu'o'i, sai mu galgaɗi juna, sai mu kira samaranmu da 'yan mata
mu kuma ba su shawarwari akwai lokacin da wata tana mishandling yara da ba ita ta haihu ba da muka gane mun fita as mata mun ajiye ta a kasa ba mu mata da sauki ba da taimakon ubangiji yaran nan sun miki so ba wai za mu juye musu baya ba kuma ba za mu ce sun gagare mu ba a'a idan mun ce sun gagare mu sun shiga duniya kenan
saboda dama mata na ganin cewa kai mu za mu dogara ga maza ne ba mace ba ta isa ba mace ba za ta iya yi ba gashi nan irinku wayanda kun yi fice me za ki gaya mata ne wai
duk macen da ta faɗa haka ta riga ta karaya amma ni mama na baba na ya mutu ya bar mu kusan shekara 20 uwar mu ne ta rike mu da kokarinta kuma na gani daga gunta mu daya goma dukkan mu Allah ya taimake ta mun fita so kokarin uwa ta ce to ni wannan ya zama mun gurbi shi yasa nace tunda mama na ta ci nasara ni ma zan ci kuma kokarin shine na ga da karfinta da kokarinta ta sa a jikin mu duka so idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin ƴaƴanta katta ma tunanin ma tana da miji ko wa'inda matan su mazan su na da rai kar su sa ido ma mazan su kulla su duba kaman su kadai ne ki yi da karfinki da kokarinki zaki ci nasara shine
kusan daga ƙarshe matan nan musamman wayanda suka fada rikici kuna kan fadakarwa musamman kan yadda za su kare mutuncin su ya mata za su kare mutuncin su musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu
za su yi hakuri ne da rayuwar duniya ki yadda cewa eh mai gida na bayan ki yadda cewa na shiga damuwa idan kin yi haka nan ba ya kin ci nasara sannan ki dawo ki ba wa kanki hakuri ki nasu ki cire idonki ga kayan duniya ki cire idanunki ga wa'ensu mata a waje da ganin wa'ensu abin sha'awan duniya ki dawo ki dogara ga ubangiji zaki ci nasara shawaran da dan ba mata ke
fatar ƴan uwa na mata sun ji wannan shawara take za su kuma yi amfani da ita domin samun walwala da kwanciyar hankali a rayuwarsu abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jos Kota ta Yamma da Bauchi da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin Gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. sai a kasance da mu da karfe 6 na safen gobe Litinin, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin, har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Sarki Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau, da Fiona Wamai da Tabata Umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa mu kwana lafiya.